بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa masu albarka ina mana barka da wannan yammaci na ranar talata mun shiga daren laraba wanda shine daren 21 ga watan safar shekara ta 1448 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da misafin 4 ga watan agusta shekarar miladiya 2026 daga wannan masallaci ne albarka wato babban masallacin jami'ar Ahmadu Bello da kinan samarin zariya a Najeriya cikin karatunmu na littafin al-aqidatul wasitiya wallafar al-imam shaykhul islam Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah al-Harrani rahmatullahi alayhi muna ci gaba da bibiyar wannan malami a cikin bayanai da yake mana game da as-sifat na Allah madaukakin sarki a cikin wannan darasi na 8 insha Allah za mu tashi daga fadin malam da yake cewa wa qawlihi inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwatil matin wa qawlihi laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir wa qawlihi inna allaha ni'ma ya'idukum bih inna allaha kana sami'an basira yace da kuma fadin Allah madaukakin sarki da yace inna allaha lalle Allah ubangiji huwar razzaqu shine mai bada arziki dhul quwwati ma'abucin karfi almati mai karfi tsananin karfi wannan aya cikin suratul zariyat sai ko da kuma fadin Allah madaukakin sarki laysa kamithlihi shay'un babu wani abu wanda yake irin Allah wa huwa kuma shi Allah As-Sami'ul Basir mai ji ne kuma mai gani da cikin suratul shura wa qala kuma Allah wa qawli kuma da fadin Allah inna allaha ni'ma ya'idukum bi ma dalla lallai ma dalla da abinda Allah ke muku wa'azi da shi inna allaha kana sami'an basira lallai Allah ya kasance mai ji ne kuma mai gani waɗannan ayoyi mala ya kawo mana su ne haƙila yau don ya ƙara bayyana mana wasu daga cikin sunayen Allah kyawawa daga cikinsu za mu ga ar-razzaq dhul quwwa al-matin as-sami' al-basir dukkaninsu sun zo a cikin waɗannan ayoyi daban-daban tsakanin suratul zariyat da ya kawo da suratul shura da kuma wannan wani ɓangare na suratul saba' waɗannan sunaye tabbatattu ne daga cikin sunayen Allah madaukakin sarki na farkonsu shi ne ar-razzaq ar-razzaq ala wazanin fa'al suna ne na mubalaga na daga lafazin ar-rizqi arziki ar-raziq mai bada arziki ko ma'azurci ar-razzaq wanda ya kai matuƙa wajen raba arziki wato Allah madaukakin sarki shi ke azurta bayi rizqan ba'da rizqin arziki bayan arziki suka ce mubahan wa ghayra mubahin arziki na halas da wanda ma ba na halas da Allah yake bayar sannan wanda yake wato mar'iyan wa ghayra mar'iyan wanda ake iya gani material wealth wanda ake iya gani a fili da wanda ma ba a gani tun daga kan numfashin da muke da abincin da muke ci da gidajen da muke kwana da ababen hawa da kuɗaɗe da komai da ka gani a cikin duniyar nan to duka arzikin Allah ne kamar da Allah madaukakin sarki yake faɗa a cikin wurare mabambanta cikin Alƙur'ani kamar fadin sa wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid Allah yace rizqan lil ibad Allah yana da safa ni'imomin da yayi mana yace wan nakhla da kuma dabino basiqatin dogayen bishiyoyin dabino laha tal'un nadid wanda suke da manya-manyan dodo-dodo na dabino tarin yaya Allah yace rizqan lil ibad din mun halice su ne mun samar da waɗannan abubuwa ne dan azurta bayi saurakar wannan abun da ya lissafa su kansu dogayen itatuwan dabinon arziki haka ƴaƴan dabinon ma arziki da sauransu haka nan Allah yake faɗa game da ruwan sama yake cewa bis sama'i rizqukum wa ma tu'adu daga sama arzikinku yake zuba da duk abin da aka yi muku alƙawari wannan ruwan sama da yake zuba arziki ne Allah yake saukarwa bayan ya sanya ya gari ya ni'imtar da duniya ya zama abin da ke shayar da hantu da dabbobi da tsirrai da komai Allah ya ce fi sama'i rizqukum a cikin sama arzikinku yake Allah ya ce wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa ambatna bihi jannati wa habbal hasus mun saukar da shi daga sama muka tsirar da gonaki har wato abinda za a girbe ya taso ya girma hakan Allah madaukakin sarki yake ce mana fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban washkuru ni'matallahi suratul nahl ku ci daga abinda Allah ya azurta ku halas ne dadi kuma ku gode wa ni'ima Allah ya sake cewa wani waje wa minal an'ami hamula a cikin dabbobin ni'ima akwai masu ƙarfi da ke iya ɗaukan kaya wa farshan da kuma ƴan ƙanana wanda ba su iya ɗaukan komai irin akuya ko jinkiya dukkaninsu Allah ya ce kulu mimma razaqakumullah ku ci daga arzikin Allah wala tattabi'u khutuwati shaytani innahu aduwwun mubin cikin al'amari kaga ire-iren waɗannan ayoyi suna nan da yawa kurtik a cikin Alƙur'ani wanda suke tabbatar da cewa duk wani abu da ka gani na arziki a duniyar nan to daga Allah ne da haka Allah ya cancanta a kira shi da suna Ar-Razzaq wanda ya kai matuƙa wajen rabon arziki ya ba wanda yake bauta mai ya ba wanda baya bauta mai ya ba mai imani ya ba kafiri ya ba salihi ya ba fasiki ya ba kowa a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da a ce duniya a wurin Allah ta kai darajar bukutan sauro to da babu wani kafiri da yake koda makwaron ruwa ne amma saboda bata da daraja gurin Allah sai Allah yake bai wa kowa abin da ya kaddara mushi man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi hafz wa man kana yuridu harsad dunya nuqtihi minha wa ma lahu fil akhirati min kharab wanda Allah ya baki wanda kuma a can kuma Allah yake cewa ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid sai mu gaggauto mutum abinda muka ga dama kuma ba kowa ba ma a cikin wanda suke cikin duniya sai wanda muka ga dama mu ba don kuka lura za ku ji na ce da na halas da wanda ma ba na halas duka Allah yake ba duka na Allah ne wannan kabiyar malamai sun yi maganganu a kanta shin arzikin nan da Allah yake bayarwa na halas ne kawai Allah ke bayarwa ko ku hadda na haram ko ku na haram su masu cin haram din saboda tsabar bujirewa Allah ne ba da ganin dama Allah suka samu haram din su mu'tazila shine suke ganin cewa bai ma halasta a kira dukiya haram da sunan arziki ba sai dai ko a ce sunan ta haram duk dukiyar da ba a same ta ta hanyar da take halastacciya ta kasuwanci ko kwadugo ko aikin gwamnati ko mahasulat na noma ko gado ko sadaka ko hanyoyi mabambanta da ake samun dukiyar halas ko da aka same ta ta haram kamar ta sata ko ta fashi ko kudin da aka biya fansa na banditry ko kudin da mutum ya wawura daga public treasury ko kudin da mutum ya yi crypto ko crypto ma ko ya yi shi ne abu ka a shiga wani bagi da su misali ne kawai ga a proverbs gobe shi group da hanzari kici yake a kan shi to a bar shi a gidi ko kudin riba to duk waɗannan kuɗaɗen su ma arziki ne da Allah yake bayarwa magana ahlus sunna wal jama'a lalle su ma arziki suna cikin arzikin da Allah yake bayarwa saboda wasu ayoyi da suke ishara zuwa ga haka daga ciki akwai fadin Allah madaukake sarki cikin suratul hud kuma min dabbatin fil ardi illa ala llahi rizqha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaqamaha suratul hud kaga Allah yake ya kawo da umumi ma min dabbatin ya kawo da sigatun nafi babu wata dabba duk wani abu da ke taka kasa sunan shi dabba babu wata dabba da ke nan duniya sai ya zama cewa arzikinta akan Allah yake Allah ke bata arziki haka nan fadan Allah zuyyina lil ladina kafaru hayati dunya wa yaskharuna min alladina amanu wal ladina taqaw fawqahum yawmal qiyamati sai Allah ya ce ne wallahu yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab haka sai da aka ambaci ka ce Allah ya ce an kawata maka kai rayuwar duniya suna san rayuwar duniya saboda ka suna izgili ga masu imani a ran duniya amma a alkiyama masu imani su suke da daukaka biyar su sai Allah ya ce Allah yana azurta wanda yake dama babu lissafi wato hatta abinda kafirin suke gani yake ba su sha'awa a ran duniya duka cikin azikin Allah haka irin fadin Allah Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwa al-azizul ghafur haka ne go huwa al-qawiyyul aziz ghafur Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwa al-qawiyyul aziz cikin sura shura ko Allah yana da sassauci ga bayinsa yarzuqu man yasha yana azurta wanda ya ga dama wa huwa al-qawiyyul aziz saboda ka ita wannan siffa ta ar-razzaq ba tana magana akan halal da haram bane a tana magana akan karfin buwayar Allah ta wajen arziki Allah yana da hannaye guda biyu duka da dama wanda sai hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukan su suna rabon arziki dukan su suna rabon arziki ne ba kautawa kuma har duniya ta tashi arzikin Allah ba zai ragu ko ya zama cewa yayi rara ma'ana ya ragu yadda za a ga alamar cewa lalle an kwasa da yawa bai wuce kamar kwasan dan ruwa a cikin kwankwalat daga cikin teku ba Allah yana da arziki Allah ya ce wa in min shay'in illa indana khaza'il wa ma nunziluhu illa bi qadarin ma'lum duk abinda ka sani na duniya to Allah yana da taskokin shi taskokin komai da mutane suke bukata amma Allah baya saukar da shi sai a lissafi abinda yake so ya bayar shi yake bayarwa shi yasa sai ya ba wani da yawa ya hana wa yin fi zu sa'atin min sa'ati wa man qadira alaihi rizqu wani Allah ya bashi sa'a wani kuma Allah ya lissafa mishi dan abin da zai bashi saboda ar-razzaq sura ne daga cikin sunayen Allah kyawawa wanda yake tabbatar wa da Allah siffar arziki ba kuma irin arzikin mutane arzikin mutane yana da mahdudiyya yana da iyaka arzikin mutane yana karewa arzikin mutane yana zaman musu ma wato jarabawa ne damuwa yana zaman musu abin hisabi sannan mutane ba sa iya bada abin da Allah yake ba a wanda zai baka abin da Allah zai baka kisa in kana neman arziki to nema a wurin Allah kuma kai ta kiran shi da ya razzaq sai kaga aiki ne cikawa to na dai ke sai kuma zulquwa zulquwa ɗaya yake da alqawiyyu sai dai yake wato manan zulquwa sahibul quwa ma'abucin karfi kamar da Allah yake cewa falamma jaa amruna najjayna salihan walladheena amanu ma'ahu bi rahmatin minna wa min khizyi yawmidin sai Allah yake inna rabbaka huwal qawiyyul aziz mun karanta wacce mata cikin Allahu da tsaye kuma qawiyyun aziz alqawi mai karfi zulquwa ma'abucin karfi wato karfin nashi ne kuma ya saffanta da shi Allah ya ce falamma jaa amruna yayin da al'amarin mai zo wato halakar da kafirai sun buda wake Allah ya ce najjayna salihan sai muka tsiratar da annabi salih da shi da waɗanda suke tare da shi ta hanyar tausayin Allah ya ce muka tsiratar da su daga wannan bala'i na rana su kuma sauran mutane wa akhadha alladhina zalamu sayhat Allah ya sa ake musu kwaran kwatsa ake musu tsawa fa asbahu fi darihim jafi shiga sanin duk sun faffadi sun manne a cikin kasa Allah yace ka allam yadnu fiha kamar ba su ne waɗannan masu ƙarfin tsiya da suke cika baki wa samud alladhina jabu sakhar bil wadi Allah yace ala bu'dan ala inna samuda kafaru rabbuhum ala bu'dan samudawa sun fitar cewa Allah su Allah wadare ne to daka Allah yana da siffar ƙarfi ƙarfin da yafi ƙarfin kowa duk wanda ka gani yana yin wani abu na ganin daman shi to Allah ya kyale shi saboda Allah yana da kuma wata sunna da bai canzawa ita ce kaida inna rabbaka labil mursal Allah yana da ƙarfin da zai iya kama kowa a san da yayi wani abu kuma Allah sai kyale mutane su kai saboda rahamarsa da tausayinsa da kuma sunnar da ya tsara cewa zai jira mutane a madakata da kuma sunnar da ya tsara yawa annabi sallallahu alaihi wasallam alfarma cewa ba zai halaka da al'ummarsa ba kuma kana rabbuka muhlikahum wa hum yasfu wa kana yuhlikuhum wa anta fihim wa kana muhlikuhum wa hum yasfu Allah ba zai halaka da mutane a lokaci guda ba duk da ana samun wasu istisna'at idan Allah ya so in yi wani fushi sai sai rafke mutum shine da Allah yake cewa falamma asafunan taqamna minhu fa agraqnahum ajma'in faj'alnahum salafan wa mathalan lil akhir dan Allah yake fushi yana iya intikami yanzu a cikin hadisin Abu Dawud Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana akan mutuwar fujaa yake cewa mutuwar fujaa tana kasancewa ko dai rahama ce ga bayin Allah na gari idan mutum bawan Allah ne na gari idan Allah ya yaso bawan nashi ya dawo gare shi farat daya sai mushi kiranye da mutuwar fujaa kine rin da mutum lafiya lau lokacin mutuwar shi da yi ba shekarun shi ba su kai na mutuwa ba al'adance kawai sai ya ji ya mutu sai al'adance kawai sai ya ji ya mutu kawai sai wani shock ya faru ko wani hatsari ko wani tsautsayi ko kuma haka nan a rasa ma mai fushi idan mutumin kirki ne sai a kaddara cewa Allah ne mai kiranye idan mutumin banza ne kuma to fushin Allah ne ya fushi haka ya bi a cikin hadisi yayi wata kasassaba ne kawai sai Allah ya mai wata fushi na farar daya kawai sai ya maki shi Allah ka sani kisa tana daga cikin musiba da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za ta dinga faruwa ƙarshen duniya shine yawaitar mutuwar fujaa mutane su dinga mutuwa shekarar su 30 28 40 ba su kai 60 na ausa ba gudu ai ta mutuwa haka nan babu ciwo babu jinya haka kawai mutum ya fita kasuwa kafin ya karasa a ce ya mutu ko yana zaune ana fira a ga ya bingire ko ya kwanta bacci a zo da fasafa a tare ya mutu ko ya hau abun hawa yanzu lai accident da ya fi rai bashi Allah ka samu cika da iman to Allah yana iya yin irin wannan fushin amma wannan istisna'i ne asalin ka'idar Allah ita ce yakan jira mutane har su zo madakata watakila su tuba watakila ya shirye su watakila kuma ya musu gafara watakila kuma ya jarabce su da jaraba da ta zama kafara ga zunubansu wannan duka a cikin fadin rahama Allah kisa yake cewa azabi usibu bihi man asha'u wa rahmati wasi'at kulli shay Allah yana son bayi su tsira yana son ya musu rahama yana son ya musu afuwa Allah ka samu cikin da kake wa rahama saboda haka shi sa Allah duk da karfinsa da buwayarsa sai yake barin bayi kangararru suna yin abin da suka gara ba to wanda yake da karancin ilimi ko karancin sanin Allah sai ya gaza fahimtar yaya haka a Allah ai shi ba irin mutane bane da su in dai suka samu dama sai sun saukar sa Allah yana kyale mutane ne jiba yanzu Fir'auna da muka buga misali da shi na falamma asafuna taqamna lahu Fir'auna fa yayi tsawon shekaru masu yawa yana jin zaran zalunci yana zaluntan bayin Allah bano Isra'ila da annabi su annabi Musa da kan sa annabi Harun yana ta zalunta su kuma annabi Musa yayi addu'a ya nemi Allah ya masa maganin sa kuma Allah ya ce mishi kad ujibat da'awata kuma an amsa tambayar ku fastaqima ku ci gaba da tsayuwa akan addini aroyo cewa daga sanda aka ce annabi Musa an amsa mishi zuwa sanda aka lafa da Fir'auna cira ka shekara 40 shekara 40 abin kaga imuni sai muka to a ce an amsa ko to yake jira aga dan adam kulikal insanu ajila gaggawa to Allah baya san mutane su san gaggawa Allah ya kyauta na dikin bulquwa ko shi muke magana ko Allah ma abucin karfi wanda yake karfin shi ya gagaru kowa al-imam al-khattabi ya fassara cewa abin da yake nufi da bulquwa ko al-qawi shine al-qadiru ala kulli shay'in wanda zai iya yin duk abin da ya ga dama shi kamar da Allah yake cewa huwal qadir fawqa ibadi huwal qadir afwan huwal qadir ala an yab'atha alaykum al'azaba min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yulbisukum shi'a Allah yana da enci yana da karfin da zai tsaye kuku da azaba ta sama ku ta kasa ko ya shi aw yulbisukum shi'a ko ya rarraba tsakankanku ko yuzika ba'dukum yuzika ba'dukum ba'sa ba'd ya tantana muku kudar juna mushawala amin juna wannan cikin sutul alamin ne ko to Allah kenan haka yake Ibnu Abbas shi kuma ya fassara yake cewa ma'anan zulquwa shine shadidul quwa Allah madaukakin sarki yana da tsananin karfi da iya kama duk wanda ya maida shi yana da karfi na iya gudanar da duniyoyin da ya halitta yana da karfi na iya wato kauda abin da yake so ya kauda shi to wannan shine sura na biyu da aka bayyana sai kuma al-matin al-matin shi ma quwa shi ma karfi ne shiridul quwa Allah yana da karfi ana iya cewa al-qawi ana cike cewa zulquwa ana iya cewa al-matin duka sunayen Allah ne ubangiji wanda kake sani sura na gaba da ya kawo mana shi as-sami'ul basir as-sami'u wannan ita ce siffar ji da ake tabbatarwa da Allah wanda aka kawo bayan an kore mishi misliya da aka ce laysa ka misli shi Allah ya tunawa a baya mai magana akan wannan korewa daga kamar da malamai suke cewa annafi huna laysa nafiyan lisifa wa innama ithbatuha ma'a nafyi al-mumathala wannan korewa da aka ce laysa ka misli shay'un tana nufin ba tana nufin kore siffa ga Allah ba a sai ne tabbatar da siffa ga Allah tare da kore kamantakekeniya daga duk waɗannan siffofin da aka ambata al-qawiy zulquwa al-matin da ar-razzaq duka sun bambanta da mutane ko da an samu wani a cikin mutane mai karfi ko mai arziki ko mai tsananin karfi to ba irin Allah ba haka as-sami'u da al-basir mutane suna ji suma wanda Allah ya fada kuma kamar da muke gari a aikace Allah ya ce wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'an sai ce wajalakum sam'a wal absara wal afida haka Allah ya halicci mutane da ji da gani amma ji da ganin sa ya bambanta da irin nasu ba irin da bane Allah yana da siffar as-sam da haka shi sami'u ne sami'u ala wajhil fa'il wannan shi ma sifatun ne mushabbaha wannan lazimta ta daga cikin sifat wanda suke ainihi na kamala ga Allah madaukakin sarki wannan as-sami'u din suka ce ma'anan shi al-mudriku li jami'il aswati mahama khafiyat aw daqqat Allah yana riskan duk wani sauci da duk wani motsin wani abu dake da ƙara ko mun kaɗan ɗin sa ko mun nesa sa kaga mu ko mutane ai jin mu yana da iyaka yana da iyakar abin da zamu iya ji saboda distance yana da iyakar abin da dodon kullun mu zai iya dauka na nauyin sautin wanda suke karanta ilmomi a nan na physics sun san wannan ko kana shiga gonar su to da ka kaga mu jin mu yana da iyaka yanzu wannan karatun da muke a nan tayi wani wanda yake bakin sarif ma baya jin abin da yake daga nan zuwa sanin kaga bai kai ma rabin kilomita ba ma baya jin abin da yake tayi wani wanda yake bakin kitchen university bai jin abin da yake duk da an sa amsakuwa saboda sautin yana da iyaka mutane ma suna da iyaka abin da su yi ci amma shi Allah jin sa bai da iyaka komai kankanta abu idan aka furta to Allah yana shi ubangiji yana cewa kar sabi Allah qaulan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashki ila Allah. Allah ya ji zancen matan nan da take ja'in ja da kai game da mijinta, tana so ta kai kara wajen Allah. Mun san wannan kisa ta wata mata da ta kawo kara, mijinta ya mata zihari. A sayyida Aisha radiyallahu anha take cewa ni ina daga cikin daki, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito tsakar gida ko bakin gida yana cewa matar ki haƙuri, ba ni da wani wahayi game da hukunci. Tana cewa yaya zan yi ne haƙuri ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, alhali ina da ƴaƴa ƙanana, mijina ya mun zahiri zan tafi musu. Sai Aisha take cewa sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shiru alamar wani sako na isowa gare shi. Tace zancen da Annabi suke yi da shi da wannan mata bana jiwo abin da suke faɗi sosai, amma shi Allah da ke sama ya ji abin da yake a bayan ɗakin ta, bata ji, amma Allah ya madauke sarki ya ji, kuma ya bada labari ya ce qad sami Allah qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Haka nan Allah ya ce laqad sami Allah qawlan alladhina qalu inna Allah faqirun wa nahnu aghniya, cikin Ali Imran. Allah ya ce Allah hakika Allah ya ji zancen Yahudawa azzalimai kafirai da suke cewa Allah matalauci ne. Ta'ala Allahu amma yakunu huluwan kabira, saboda Allah ya ce man zallabi yuqridu Allah qardan hasan, wane ne zai ba Allah kyakkyawar rance, fa yudaifuhu lahu adhafan, Allah ya ninninka masa saboda izgiri irin na Yahudawa wanda kuma dama marowata ne su, Allah ya zarge su da ruwa. Sai kawai suka ce to shi Allah ma tana kare tunda yana neman rance, saboda a dabi'ar rayuwa wanda ke neman rance shi ne wanda bayi da abin da zai, ko bayi da kuɗin da zai amfani da su. Sai Allah ya ce a gaya musu ya ji abin da suke faɗa, baya buƙatar wani ya kai mishi rahoto. Haka faɗin Allah am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladayhi yaktubun, cikin Zukhruf. Allah ya ce am yahsabuna, ko suna tsammanin anna la nasma'u sirrahum, ba ma jin abin da suke a sirrance, wa najwahum da abin da suke ganawa a gefe suna faɗi. Allah ya ce bala, lalle fa muna ji. Bayan kuma ga haka wa rusuluna ladayhi yaktubun, ko mun saka ƴan saƙonmu suna rubutawa, su ne mala'iku ɗin nan masu rubutun ayyukan mutane. Haka inda yake cewa in tajaharatu qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, in ma za ka faɗi magana a fili ko ka faɗa ma ba a fili ba, Allah ya san asir boyayyen zance wa akhfa da mafi ɓuya. Allah zai ce sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil layli wa sarihun bin nahar, abin Allah duka ɗaya ne, da wanda ya faɗa a ɓoye, da wanda ya bayyana, da wanda ya yi sirri, da wanda ya fito da rana ya faɗa, duk a wurin Allah ɗaya ne gabaki ɗaya, babu wani bambanci. Kar ma kai tunanin wai akwai wata dabara da za ka yi wanda Allah bai san abin da kake faɗi ba. Sannan da Allah yake ba mu labari game da tattaunawa da Ibrahim alayhi salam da mutanensa a cikin Suratul Maryam. Allah ya ce wa kutul kitabi Ibrahim inda kuka da siddiqan nabiyya, sai Allah ya ce mene ikala li abihi ya abati limata abudu ma la yasma'u wala yubsir wala yughni anka shay'a. Kaga sai aka siffanta gumaka da na ƙasa, ba sa ji ba sa ga, saboda ka daga cikin sifatul kamal na Allah shine Allah yana ji yana ga. To malamai suka ce wannan ji na Allah madaukakin sarki iri biyu, akwai sam'un amun, gama garin ji wanda ya haɗe komai gaba ɗaya, Allah yana ji komai da mutane suke aikatawa da su, da dabbobi, duk munin magana, duk yasasshiyar zance, da duk abin da mutane za su faɗa na alkhairi ko na sharri, da duk wata ƙulla-ƙulla da za a koma gefe a yi a kan ko mene ne, Allah yana ji gaba ɗaya. Wannan shi ne sam'un amun, shi ne kamar inna Allah sami'un alim, Allah ya sani kafin ma aikata ya sani, kuma ya san da ake aikatawa yana jin da abin da ake faɗi. Wannan shi ne sam'un amun kenan. Sannan kuma sam'un khasun, ji na musamman,
shine Allah yana jin abin da bayi suke fada na karatu na zikiri na ambaton Allah na karatun alqur'ani Allah yana musu ji na musamman wato ji tare da karban ayyuka wani lokaci ma har ya ba malaiku labari cewa bawa na yayi kaza kamar yadda idan mutum ya karanta fatiha ya ce alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah ya ce hamadani abdi ya ce arrahmanur rahim ya ce majadani majadani abdi maliki yawmiddin ya ce wahadani abdi iyyaka na'budu wa iyyaka Allah bai tafi wannan magana sai ya ce malaiku ku sheda na raba sallah tsakanin yadda bawa na kaza 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 haka shi sai Allah ya ce malaiku Musa da Harun innani ma'akuma asma'u wa ara ina tare da ku ina ci kuma ina ganin abin da yake cikin fara saboda akwai sam'un 'am da kuma sam'un khas sam'un 'am shi ne da shafi komai wannan Allah yana ji da saboda wayar kudurarsa babu abin da zai buye gare shi sai kuma sam'un 'am Allah yana ji kuma yana son abin da yake ji na abubuwan da bayi suke fada na tasbihi da ambatansa da bautata masa da karatun alqur'ani kuma yana sakan ka musu kuma yana gaya ma mala'iku cewa ga bayi na nan masu yin kaza kuma ne yake cikin hadisi cewa ranar arafa Allah madaukakin sarki yakan yi ma mala'iku wato alfari da cewa ga bayi na nan sun hadu ga baki ɗayan su a wuri guda sun cire tufafin su na duniya sun fuskance ni suna ta haidala suna ta amsa kira na Allah ya ce mala'iku ku shaida gaba ɗaya na gafarta miki sai wannan sanan da ya ci hadisi da cikin Allah yana ji na musamman da kalmomi masu kyau wadanda suke wato abinda ake fada na tasbihi da istighfari da salati da karatun alqur'ani da sauransu saboda idan zakai ka san Allah yana ji ka kyautata idan kuma zakai wani mummunan abu shi ma ko zakai wata mummunar kalma to ka san fa Allah yana ji zaka sai ka ji kunya sai ka fasa domin ko da a nan duniya ne akwai mutanen kirki da masu mutunci wanda in kana gaban su akwai kalmar bazan da ba za ka yi ba idan kana gaban sarkinka mahaifin matarka misali ko mijin yarka ko kana gaban wani babban malami ko wani babban mutum in za ka ce misali gwamnan Kaduna ya gayyaci yan wani department ne suka tafi gaban wani Kaduna ko a ce ya gayyaci yan SRC yan Aluta ina fatan kuka ji aibu wannan ihu na kudin gaba dole za ku nutsu saboda a gaban gwamnan kuma za a je a ce mishi dosa ne shi ma ai ba za a je a mishi wannan haini da kuke yi a daren ku na Aluta ba ko tun da babban mutum ne mai mutunci dole za a nutsu gwamna fa kawai kenan wanda kwanan da mahala sai a ce ya sauka ya yi tsanani shi ne shekara takwas to kaga in za ka faɗi wata mummunan magana ko za ka yi wani mummunan zance a shari'a ko tsinuwa ko rashin kirki to ka sani Allah yana jin ka da sai ka ji kunya sai ka tuba ka fasa kina fata mun gano to sai kuma al-basir shine al-mudriku li jami'il mar'iyat Allah wanda yake rasa duk abin da ake iya gani na mutane da launuka da halittu komun kankanta abu kaga tun daga nan zaka ga bambanci tsakanin ganin Allah da ganin da ba na Allah halittun Allah Allah ya sa maganin su iyaka akwai abin da mutum bai iya gani saboda ya mai nisa akwai abin da mutum bai iya gani wataƙila saboda abin yayi dan kankani sai an sa microscope wataƙila sannan a gan shi akwai abin da mutum bai iya gani saboda yema idan shi ƙarfi ganin abin ya fi ƙarfin idan shi yanzu rana baka iya ɗaga ido ka kalle ta ta kwalla saboda haskenta ya fi ƙarfin abin da idan ka yake jurewa to amma shi Allah madaukakin sarki yana ganin komai cikin halittunsa komai nisansa komai kankantarsa komai ƙarfinsa kuma babu wani abu da za a sa na shamaki da zai hana a gan shi ya gani yanzu mu ko za mu saba gidajen mu shamaki ne katanga ba wanda zai ga mun zai wuce kuma ta san da kaji wanda zai ga tsatsa in ka sa motar ka bakin gilashi nan da ake sa mu ta ciya na dan sanda tin shi ba wanda zai ga waye a ciki sai dai shi Allah ya ganka kawai kaga shi muna iya hana junan mu ga jura ma ganin mu bai iya penetrating wasu abubuwa da za a saka. Amma shi Allah shamaki bai hana a ganshi, bai hana ya gani. Wani ɓuya bai hana Allah ya gani, wani nisa bai hana Allah ya gani. Kalla hadisin matan nan wadda wani ɗan uwanta cousin ɗinta ya nemi ya yi fasikanci da ita saboda tana cikin ƙananan buƙata, ko wanda wahalar duniya da bala'in talauci ya sa kawai ta yarda ba don Allah ba, don afwan, ba don ta zama fasika ba. To da yabo zai sadu da ita, wani ta ce mishi, ka tuna dai Allah yana ganinka. Sai imani ya zo mishi. Saboda duk da bayan an shiga ɗaki, an rufe, an sa labule, an sa sakata, an shiga cikin duhu, shi Allah yana gani. Yadda ka san kana kan titi, haka Allah yake ganinka. To duk abin da za ka yi na saman Allah, ka dinga tuna cewa Allah yana ganinka, sai ka tuba, sai ka bari. Hadisi ya tabbata daga Sayyidina Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda, kamar yadda yake cikin Sunan Abi Dawud da littafin Ibn Hibban as-Sahih ɗinsa da waninsa, cewa Abu Huraira yake cewa, Abu Huraira ya karanta wannan aya, inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha aw idha hakamtum bainan nasi an ta'kum bil 'adli inna Allaha la'imma ya'idukum bih inna Allaha kana sami'an basira. Allah ya ce lalle Allah yana umarninku da cewa ku mai da amanoni zuwa ga masu ita, sannan in za ku yi hukunci tsakanin mutane ku yi hukunci da adalci. Lalle madalla da wannan wa'azi da Allah yake muku, sai Allah ya ce inna Allah, lalle shi Allah kana sami'an basira, ya kasance mai ji ne kuma mai gani. Sai Abu Huraira yake cewa ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, na taɓa ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama qara'a hadhihi al-ayata, ya karanta wannan aya, thumma wada'a ibhamahu ala udrihi wallati taliha ala aini, ce sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya saka yi nuni ya ce wa kana Allahu sami'an basira, ya sa babban ɗan yatsansa a cikin kunnensa, ya kuma sa ƙaramin ɗan yatsa a daidai idansa, ce Allah yana ji yana gani. Wato ya kwatanta musu cewa Allah yana ji yana gani, ba wai Allah yana da kunne da ido irin namu ba. Allah yana da ido, za mu gobe magana a kansa, amma ba irin namu ba ne. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta Allah yana ji kuma yana gani. Saboda haka waɗannan sufofi guda biyu, sufan sami'un basirun, sufofi ne daga cikin sufofin kamala na Allah maɗaukakin sarki. Kamar yadda muka ji Allah yana cewa alahum arjulun yamshuna biha, shin suna da ƙafafu da suke tafiya da su ne? Am lahum aynun yabṣiruna biha, ko suna da hannaye da suke kamo da su? Am lahum a'yunun yubṣiruna biha, ko suna da idanun da suke gani? Am lahum adhanun yasma'una biha, ko suna da kunnuwan da suke ji? Sai Allah ya ce duka ba su da shi, ulidu ushurakaakum thumma kiduni fala tanzur, ku kira fala tunziruna, a wata riwaya da muke karantawa da damma fala tunziru cikin Arab. Su kaga gumaka ba su da kafa, ba sa ji, ba sa gani, ba sa tafiya, ba sa kaza, da aka wulaƙantattu ne su, ƙasƙantattu ne su, ba su da siffofin kamala. Shi kuma Allah yana da cika siffofin kamala, daga cikinsu shi ne Allah yana ji yana gani. Waɗannan siffofi da ake ta ambata na Allah maɗauki sarki, abinda ake so shi ne mu fahimci girman sha'aninsu, kuma sannan mu gane amfani da su wajen neman buƙatu a wurin Allah, waɗanda na neman buƙatun ne. Mu gane kuma amfani da su wajen bin dokokin Allah, waɗanda suke muraƙabin Allah. Yana jin mu kuma yana ganin mu, don haka mu kiyaye abin da za mu faɗa Allah ya ji, mu kiyaye abin da za mu aikata Allah ya ji. Allah yana da arziki, yana ba da arziki, to mu nemi arziki a wurinsa, shi ne Ar-Razzaq. Allah yana da ƙarfi, to mu nemi taimako a wurinsa da agaji, shi ne dake ƙarfin da zai taimaka ma. Sai wani ne ƙara mata ma cikin da abu ne wanda ya da oke. Sai mu je gaba da yake cewa wa qawlihi, da fadin sa, walaula id dakhalta jannataka qulta ma sha Allah la quwwata illa billah, wa qawlihi walau sha Allah maqtatal ladina min ba'di ma ja'atuhul bayyinat walakin ikhtalafu faminhum man amana ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقوله فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يريد أن يذله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الله يجزي ولولا إذ دخلت جنتك kuma ma da a ce san da ka shiga gonar taka kunta ka ce masha Allah Allah shi ya ga dama la quwwata illa billahi babu karfi sai ga Allah wannan yanki ne na ayar suratul kafir wa qawlihi da kuma fadan Allah walau sha Allah da Allah ya ga dama maqtatal ladina min ba'di wadanda suka zo a bayan su ba za su yaki junan su ba min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu bayan hujjoji sun zo musu karara walakin ikhtalafu amma sun yi sabani da junan su faminhum man amana wasu sun yi imani faminhum man kafara wasu sun kafirce walau sha'a Allah da Allah ya so makatatan da ba su yaki junan su ba walakin Allah yaf'alu ma yuridu Allah yana aikata abin da ya so ne wannan kuma aya ce suratul ma'ida wa qawlihi da kuma fadin Allah fa man yuridillahu an yahdihi wanda Allah ya so shi da shari'a ya sharah sadrahu lil islam sai Allah ya fara da kirji sai fahimci addinin musulunci wa man yurid an yudilla wanda Allah ya so ya batar da shi ya ja'al sadrahu dayyikan sai zuciyar shi ta zama mai kunci harajan wanda ke mai damuwa ka annama yas'adu fis sama kamar yana hauhawa zuwa ga sama sai zama duk abin da za a fada mishi cin shi fata fahimta baya ganewa yana cin haushi yaji an ce abutawa Allah ayi tauhidi ayi sallah a tsarkake Allah sai dinga jin damuwa da bakin shi dinga cewa an dame mu ba ma san wannan magana saboda kunci shi tayi kunci kamar yana hawa sama ba dani wannan shi suratul an'am ke kuma kan waɗannan ayoyin guda uku za mu ga su kuma sun zo ne dan magana akan mene akan mashi'a ta Allah madaukakin sarki sun zo ne dan magana akan irada Allah da mashi'arsa farko ya kawo mana wani yanki na aya daga cikin suratul kafir tattaunawa tsakanin wasu abokai guda biyu ko wannan sahibul janna idda kana inna Allah ya ba da labarin cewa ya shiga gonarsa da ya ganta da kyau ce ma azunnu an tabi da hadihi abada kuma azunnu sa'ata qa'ima wala irju ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalab ce butun cewa Allah ya ce ai duk wannan arziki na shi ba zai kare ba kuma har ya kare yana ganin yaje lahira ma yana da rabon shi sai Allah ya bashi abin duniya to sai abokin nashi yake mishi fada yana ce mishi akafanta billahi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula lakinna huwa Allahu rabbi wa la ushriku bi rabbi ahad kai yanzu ka butun cewa Allah kawai saboda ya baka arziki to ne dai ba butun cewa Allah ba shine bayan da gona ta lalace yago yana da dama cewa ya cuci kansa shine ya ce masa ba na maka magana ba da a ce lokacin da ka shiga ka ce masha Allah Allah ne ya so haka in ka ga abin alkhairi ka ce masha Allah la quwwata illa billah Allah ne ya so ya ga dama yayi ba yi na ba amma sai baka haka ba ka dauka dabara ka ce kana cewa inna ma utitu ala ilmin hayy ilimi na ne ya ba ni da kaina nayi dabara na samu kaga wannan irin siwayi din wannan irin tunanin yayi yawa yanzu a cikin mutane duk wanda ya samu wata daukaka ko wata buwaya a duniya ko wani arziki ko wani fadin mulki ko wani ilimi da yake takama da shi sai dinga dawa kamar shi wa kanshi to wannan irin wannan nazariya ce irin nazariyar Karuna da ma utitu ala ilmin indi ni na ba wa kaina ni ne wa kaina wannan abu ya kamata mu guje wannan da dinga cewa Allah ne bar shi ne a cikin wannan aya kaga mahallu shaytan shi ne da yake cewa ma sha Allah ganin damar Allah ne ya ga dama yayi da kuma aya ta biyu wanda yake cewa walau sha Allah da Allah ya so da Allah ya so kada kaza ya faru kada ai fadan da ba ai ba kada ai yaki da ba ai ba haka inna Allah walakin Allah yaf'alu ma yuridu Allah yana yin abin da ya so ne da kuma fa man yuridu Allah an yahdihi to da ka sai al-allama ibn bas yana sharhin wannan waje sai yake cewa wal mashi'atu bi ma'ana al-irada al-kawniyya ya'ani anna mashi'atuhu nafidatun la yarudduha shay'a amma nake ne da mashi'ar Allah shine Allah yana nubatar wato sai Allah ya yarda sannan abin zai faru mulkin Allah ya kai ya kawo ta yadda babu abin da zai faru a cikin mulkin da Allah bai kai ba sabanin mulkin dan adam wanda mutum yana da shugabanci abubuwa su dinga faruwa ba yadda yake so ko ya bada umarni ma a ki ko a gidan shi ma wani ba dole ne ya san yadda yake so balanta na a karamar hukuma ko a wata ma'aikata ko a jami'a ko a wani faculty balanta na shugaban kasa duk karfin da kake gana ta ya saka ci fawa din duka suna ne kawai abubuwa da yawa za su faru ba su ma sun faru ba ko kuma ba haka suke so a yi ba ko su ba da umarni a canza ko a maida su kamar ma su ake mulka ma akwai shugaban kasar da aka ce ma jarida ma sai da gara ma ake ba shi akwai shugaban kasa ko gwamna wanda bai sai ji wani waje ba sai yanda protocol din shi suka ce bai sai ci wani abinci ba ƴaƴan shi da matan shi ma ba su so hulla da shi ba sai abinda masu wannan tsare-tsaren in protocol suka tsara kaga wannan ai ba mulki bane ba mulki bane yana ya zama bauta ai to mulkin Allah shi kuma abinda Allah ya so yake shine durba zake ce mana anna mashi'atuhu nafidatu mashi'a Allah tana wanzuwa tana zartuwa la yarduha shay'un ba abinda ke tunkuda abinda Allah ya so idan Allah ya so ai ruwan sama ko mutane ba su san ruwan sama nan suna so su yi wani biki a dai lokacin rayuwar sama idan mutane suka buƙaci ruwa duk wahalar da ake yi na fari idan lokacin da Allah yake so ruwan sama bai ba Allah bai so fadi ni da kake kana so ka samu wata daraja ko wasu kuɗaɗe ko kai wani abu idan Allah bai so wannan abu ya faru ba bai yadda ka iya ba zai faru ba kuma na tabbatar dukkan mu na akwai abubuwa da dama da muka so ne Allah bai taba ko dole aka muka hakura kullum ma a cikin haka ne in ka da imani sai ka yadda cewa ya Allah ne bai yadda ba ka sallama wa Allah idan baka da imani mai kyau sai ka dinga tunanin cewa ai kuskuren ka ne to kuskuren ka shi kanshi a cikin mashiyar Allah ne kuma ta sha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin yace jibin ba zai ce ma sha Allahu kana abinda Allah ya so shi yake faruwa min mautin aw hayati mutuwa ce da mutum ya mutu Allah ne ya so ya mutu rayuwa ce da za a haifi mutum Allah ne ya so a haife shi aw izzi qaumin ko daukakan wasu mutane aw hulli qaumin ko kaskancin da wasu mutane za su shiga aw zawali mulkin ko bushewar wani mulki aw sabati mulkin ko tabbatuwar wani mulki aw wiladatin ko haihuwa aw adamiha ko rashin haihuwa malam dimbaz yace kullu zalika nafidun ma sha Allah duk wannan yana yuwa ne idan Allah ya so sannan sai kawo aya liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin daga cikin ku wanda ya so ya shiga cikin tafarkin madaidaici to ya shiga amma fa ba zai iya shiga a karancin kansa ba sai Allah ya so ki sake kawo fadin Allah walau sha Allahu ma fa'alu ki sake kawo aya walau sha Allahu ma qatatal wadanna inda muka ci wannan duka magana al-allama ibnu baz bi rahmatullahi alayhi sai ta ma mashi'a iri biyu malamai suna raba ta zuwa gida biyu akwai al-mashi'a al-kawniyya ko al-irada al-kawniyya al-irada al-kawniyya ita ce wanda ta gane komai da komai babu wani abu da ke faruwa a duniyar nan sai da Allah ya yarda ya faru shine fadan Allah kuma yuridullahu an yahdiya da irin inna Allah ya hukumu ma yurid wanda kina Allah shi yake farar da komai shi ke wanzar da komai shi ke sa komai ya faru ko kuma irada ko mashi'a shar'iyya wacce take da alaka da kaddarori duk abin da kika ya faru Allah ne ya zartar sannan ya faru to irada kauniyya ce irada ta gudanar da duniya ai kuma irada ko mashi'a shar'iyya Allah ya yarda a yi abin a matsayin addini daka Allah ya nufaci bayyana mutan ridallahu li yubayyana lakum misali wa yahdiyakum sunan allazina min qablikum da irin ridallahu bikum al yusra wa la yuridu bikum al usra Allah ya nufaci wannan a matsayin saukin addini haka fadan Allah inna ma yuridu allahu bi yuhiba ankum ar-rijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tathira cikin azab waɗannan duka irada ce ko mashi'a shar'iyya. Akwai abin da Allah ya zartar abin ya faru a matsayin cewa kaddara faruwarsa, amma a shar'ance kuma Allah bai halasta ba, amma sai da Allah ya ga dama sannan har bawa ya yi wannan safa. To wannan yana aiki cikin al-iradatul kauniyya. Akwai kuma abin da Allah ya zartar ya faru kuma ya yadda da faruwarsa a shar'ance a cikin dokokinsa. To wannan yana karkashin al-irada ko al-mashi'a ash-shar'iyya. Wancan na farko mutum idan ya aikata to yayi laifi. Yayi laifi saboda Allah ya bashi damar da zai fasa aikatawa. Allah ya bashi dama wanda za ka iya kin yin sababa. Wannan kuma idan mutum ya aikata ya samu lada saboda ya yi aiki da abin da Allah ya ɗaura masa na doka. Amma a ƙa'ida ba a kafa hujja da ƙaddara idan ka yi laifi. Dan daga nan ne kuma sun ce aya ƙaddara ta kenan. To Allah da ya ƙaddara bai ba da dama a kafa hujja da shi. Domin an je lahira ba littafin ƙaddara za a ɗauko ba. Littafin aikin lada da zunubi za a ɗauko. Da a cikin ita ƙaddara an riga an yi prescribing ɗin jikin kafin ka zo duniya. An rubuta maka tun daren da za a haife da za a sanya maka rai ko a rubuta mu kowa ƙaddararsa. To amma an je lahira ba wannan littafin za a ɗauko ba. Za a ce ne mala'ika ya kawo nashi haza ma ladai ya ati. Mala'ika zai ce ga littafi na cika duk bayanin da ake nema ga shi. Alki ya fi jahannama kullu kafarin alki. Har mutum ya dinga cewa ma li hadha alkitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Saboda haka in an je ba da littafin kaddara za a yi hukunci. Saboda kan ga bauja da kaddara ka bata. Kamar da ka san yanzu ne idan aka zo za a yi maka marking. Da script ɗinka za a yi amfani ko ba da note ɗinka na lectures. Da haka ku kana da full note idan baka iya transcribing ɗin shi cikin abun nan ɗinka wannan ɗan karamin tafiya yake cewa shi buka ya tsoro ga aikin banza ne ka ce wallahi ina da fulmar ɗin lecture nan ba zai maka amfani ba. Wanda ka rubuta ɗin nan a cikin littafin ka na exam to da shi za a yi assessing ɗinka. Ba za a yi assessing ɗinka da cewa kana da full note na lecture ɗin sati 15 duka ka je ka rubuta komai, amma da aka zo jarabawa ka kasa rubuta komai a cikin kashkulinka kayan aikin banza wancan ɗin ba zai amfane ka nan ba. Saboda haka shedan ne yake zuga mutane su zanga hujja da kaddara. Kin yi cewa ya Allah ne ya kaddara maka. Gaskiya ne Allah ne ya kaddara maka. Amma kuma Allah ya aiko da shari'a, ya aiko da manzanni sun yi bayani. Wannan bayanin da annabawa suke da manzanni da shi za ka yi aiki ba da kaddara ka ba. Kai dai ka ta'adda Allah sa kaddara ta ka ta zama mai kyau. Ka dinga rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma. Ka dinga ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika. Ummu Salama ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa kake yawaita wannan addu'a? Yace ki Ummu Salama ba ki san cewa zakatan bayi suna tsakankanin yatsun Allah guda biyu ba, wanda Allah faman sha'a minha saqam wa man sha'a minha azab, wanda Allah ya so ya bar shi akan tafarki madaidaici, wanda Allah ya so kuma ya karkatar da shi ba. Ki san me da yake yawaita wannan addu'a shi da kansa dan mu mu dauki izina. Saboda haka ba a yin hujja da kaddara bayan ka yi zunubi. Ko a nan duniya ne akwai wanda zai damu shi hujja da kaddara kawai in Allah ma mai da sai ce wallahi kaddara ce ba zai da ni haka ko in zo da mota kawai in buge ka ce subhanallah kaddara ce. A wannan ba zai aiki a dokokin Najeriya ba ko ba zai aiki ba. Wannan ganin bari mu saurara a nan saboda kudin lokaci mu dan samu sabai ran nan ba da tambayi ba mu kai kansu ba. Wannan ya ce a karatun baya an ambaci Sheikh Ibn Taymiyyah yana da malamai sama da 200 amma ban ji malam ya ambaci ko ɗaya ba. To wallahi watakila zuhuli ne daga gare ni ko mantuwa ko rafkanuwa, amma tabbas ba ni na kirkiri cewa yana da malamai da yawa ba. Haka zan yi zan yi tuna irin su Masjidin baban shi misali baban shi malamin shi Abdulsalam Masjidin Abdulsalam kaga baban shi kakan shi ma malamin sa aka ce Ahmad ibn Abdul Halim Abdul Halim malamin shi Ibn Abdulsalam shi ma malamin shi da baban shi aka shiga sun karantar da shi mun samu biyu akwai a wannan Ibn Abdizair Ahmad Ibn Abdizair shi ma malamin sa ne babban malami a wannan zaman akwai Isma'il al-Farra Isma'il al-Farra ana cikin malaman sa akwai Ibn Abdul Yasir akwai Shamsuddin al-Maqdisi mun samu nawa kenan shida wannan yake nawa ne akwai ma cikin tarjumas Allahu a'lam wannan yace وهي حال الصفات هي الموصوف أو الموصوف أو للموصوف أقول وتا وذا ما كان أكن صفو في دنا أن أش معتزلة ما كان متوسع أن أهل الكلام سنا كاو تمويه ما بنبتا ده إيه كتير وانا تمويه سوي وهي صفة حال الصفة هي عين الموصوف أو هي غير الموصوف صفوفنا من الله وانا أبني دبان دا الله كسوني الله كنونا نتنبين دابا بس ما تاسوا أما سوصر جاسين يسو كم متزل أسنا تشوا الصفات عين الموصوف صفوفن دي سوني وانا دا أكي صفن داوانش تنتم متزل أكينا المتكلمون الأشائر وصل جاسين سنا تشوا الصفات غير الموصوف الله دبان صفت دابا wanda wannan shi ba kuskure da sai aka samu wasu malamai cikin malaman magabata da wasu ma cikin asha'ira suka ce as-sifatu laysat hiya al-mawsuf wala hiya ghayru al-mawsuf wannan dan a ba su amsa amma abin nake so in ce da wannan tambaya da yaran shi mu a wannan ajin mun fi damuwa kawai da mu kafa hujjoji da waɗannan da ka jima ka fada ayoyi da hadisai duk siffar da zamu kawo insha Allah zamu takeice ne akan fadan aya ko hadisi kuma ga malamin farko da suka goyi bayan su to wancan zancen irin na ashaira ba tafarkin da muke yi ba kenan wallahu a'lam wannan yace tambaya akan ruhi cikakken bayani saboda wasu na cewa ruhul amin mala'ika jibril ne wasu na cewa isa ne ruhul amin to kaga cikakken bayani lata ce ne ga makarta a takeice lafazin ruhi alqur'ani yana zuwa da ma'ana daban yana zuwa da ma'anan jibril din kuma da Allah yake nazala bihi ruhul amin ala qalbika li takuna min al-mundiri aka irin fadan Allah yawma yaqumu ruhu wal mala'ikatu saffan la yatakallamuna kaga wannan ma'ana shi kan shi qur'ani ya zo da ma'anan ar-ruhi ko wahayi wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ما كنت تدري من الكتاب ولا الإيمان هو ولكن الله نور هذه بكل شرط بارئة كسوة الشورى ينا قوة دماء أنان الرحمة كما يدماء المسكة كما فعلنا الله وأيدهم بروح منه وأيدهم بروح منه سنس وان دماء كي مغانا حتى بين التاسو شيني روحي رزتك أن أرد سورا حبيبتو wanda Allah yace thumma sawahu wa nafakha fihi min ruhi shine wannan akai tambaya wai sallaka ad ruhi kul ruhu min amr rabbi ba mai kawo shi dan magana akan nau'o'in ruhi mabambanta ba so a take ce wannan shine ma'anar ruhi kala daban-daban kuma annabi Isa ma ana ce mishi ruhi saboda Allah ya tura masa ransa wa nafakha fihi min ruhi ana kiran shi da haka saboda haka ya danganta ga context din magana amma dai na san yayi magana akan ruhi ne na rai wanda yake tsaya idan mutum yayi bacci ko idan mutum ya zo mutuwa Allah ya sa mu cika da iman kana ganin bari mu dakata haka insha Allah wanda mun fara dai Allah ya ba mu ladan insha Allah ya gafarta mana kurakurai Allah ya sa mu cika da imani Allah ya jika mu gabatar mu cikin iyaye da malamai Allah ya sa ya albarka ga wannan jami'a اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته